Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkan mu da wannan asariya sunana Sarfil Hashim Gumentar baba ya kuma kere da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 8 ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfil a yau Litinin Burtaniya ta buke dukkan makarantunta. Buɗe makarantun na zuwa ne yayin da kasar ke ganin mace-mace sanadiyyar coronavirus mafi sauki tun cikin watan Oktoba. Papa Roman Francis ya bar kasar Iraki yau Litinin bayan rangadin wuni hudu da yayi a kasar inda ya gana da shugabannin Krista da na Musulmi ya kuma musu wa'azi akan zaman tare cikin aminci. China tana gudanar da atisayin soja na wata guda akan tekun nan da ake takaddama akai domin nuna wa kasashen yammacin duniya cewa ba za su iya kwace iko wannan ruwa mai muhimmanci ba.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa yau ce ranar ƙarshe ta shigar da korafe-korafen zaben shugaban ƙasa da aka yi a Nijar zagaye na biyu. Kowane shaidu jam'iyyar 'yan adawa za ta gabatar?
Sama da ƙuri'u 900 ne kwamitin yakin zaben ɗan takarar 'yan adawa Muhammad Usman ke zargin an yi amfani da su wajen tafka maguɗi a zaben 21 ga watan Fabrairu.
A Najeriya kuma bayan da babban bankin kasar ya fitar da wani tsarin bayar da dukkanci ga mazauna kasashen ƙetare da ke aikawa da kuɗaɗe Najeriya. Za ku ji da masana ke kallon shirin.
Ni a halin gaskiya ina ganin kokarin jajircewan shi da yake yi na game da tabbatar da cewa waɗannan kuɗaɗe da ake kira ma sabon bakin mai na Najeriya ya tabbatar da shigo.
Haka kuma da yake yau ranar 8 ga watan Maris rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar mata ta duniya. Za mu duba kalubalen da matan ke fuskanta. Sai kuma shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma su raro kuke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. A yau Litinin Burtaniya ta buɗe dukkan makarantunta. Buɗe makarantun na zuwa ne dai yayin da kasar ke ganin mace-mace sanadiyyar coronavirus mafi sauki tun cikin watan Oktoba. Kungiyar tarayyar Turai ta yi kashedi ga kasashe mambobinta da kar su sayi rigakafin COVID-19 daga kasar Rasha tunda yake kungiyar ta EU bata kammala nazari akan kamfanin haraɗa magani na Sputnik ba. Duk da wannan kashedin kasashe da dama ne suka yi yunkurin sayen rigakafin. Cibiyar sa ido akan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta faɗa da safiyar yau Litinin cewa akwai kimanin mutum miliyan 117 da suka kamu da coronavirus. Amurka dai ita ce kan gaba wurin kamuwa da cutar fiye da kowace ƙasa, inda mutum miliyan 30 suka harbu, kana India mai mutum miliyan 11,200 ke ta biyu, sannan Brazil mai mutum miliyan 11 take bi musu ta uku. Papa Roma Francis ya bar kasar Iraki yau Litinin bayan rangadin wuni hudu da ya kai a kasar inda ya gana da shugabannin Krista da na Musulmi ya kuma musu wa'azi akan zaman tare cikin aminci. Shugaban Iraki Barhan Saleh yana cikin waɗanda suka yi bankwana da Francis a filin saukan jiragen sama na Bagadaza a yau Litinin. A ranar Lahadi Papa Roman ya kai ziyara a birnin Mosul, wata babbar tungar mayakan IS, inda ya yi addu'a ga mutanen da suka mutu a yakin Iraki a wani dandalin birnin. Pope Francis ya kuma yada zango a Karakosh, wani tsohon garin mabiya addinin Krista inda rundunar ISIS ta mamaye. Kasancewar Krista a Iraki ya samo asali tun ɗaruruwan shekarun addinin a baya, amma Krista da suka rage a yau ba su fi 'yan ɗaruruwan Dubai ba. China tana gudanar da atisayen soja na wata guda akan tekun nan da ake takaddama akai domin nuna wa kasashen yammacin duniya cewa ba za su iya kwace wannan ruwa mai muhimmanci ba, kana sauran kasashen yankin Asiya da ke ikirarin suke da ikon ruwan su daina dogaro da taimakon Amurka game da ikon yankin, in ji wani mai sharhi akan yankin. Hukumar kula da harkokin ruwa a Beijing ta sadar a watan da ya gabata cewa za a gudanar da atisayin ne daga ranar 1 zuwa 31 ga watan Maris a tekun kudancin China. Za su killace wani yanki da kusancinsa da ruwan Lezo da ke tsakanin Hong Kong da Vietnam zai kai kilomita 5, in ji hukumar a wata sanarwar shafin yanar gizo. Atisayin China na lokaci mai tsawon martani ne ga dokoki 10 akan walwalar zirga-zirgar jiragen ruwa wanda suke baiwa jiragen sojan Amurka damar ratsawa a tekun mai girman kilomita miliyan 3,500 a bara da ma watan da ya gabata inji masu sharhi
kafin babin sake da mana da wasu karin labaran zamu lika jamhuriyar Niger inda wa'adin karɓar korafe-korafe akan zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa ke cika kwamitin yakin zaben ɗan takarar jam'iyyar RDR Change ya sanar da cewa yau din ne Alhaji Mamman Usman zai shigar da nasa korafe-korafen dan ganin ko ta soke sakamakon wasu gundumomi da yake zargin an aikata ba daidai ba wakilin muryar Amurka a yayin Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani
sama da ƙuri'u 900 ne kwamitin yakin zaben ɗan takarar ƴan adawa Muhammad Usman ke zargin an yi amfani da su wajen tafka magudi a zaben 21 ga watan Fabrairu waɗanda kuma ɗan takarar zai gabatar da su a yau Litinin a gaban kotu a matsayin hujjoji Sakataren jam'iyyar RDR Canji Dr. Sani Abdu wanda ya karanta wa manema labarai bayanan da suka tattara daga wannan yanki zuwa wancan ya fayyace irin barnar da kwamitin yakin zaben Muhammad Usman yace an tafka
Dans la région de Tawa, sur les 44 communes, 36 communes se sont particulièrement illustrées dans ces fraudes massives.
Dusa sawa wakilan su da bindiga a rumfunan zabe da cika akwatuna da kurkun kariya tare da rubuta jabin rahoton karshen zabe na daga cikin abubuwan da kwamitin ke zargin sun faru a ranar 21 ga watan na Fabrairu a wasu yankuna saboda haka yace Muhammad Usman da abokan tafiyarsa na Kafin Zantaa da ACC da FRC ba za su yarda a kwace musu galabar da suka samu a zaben nan ba
le président Muhammad Usman et le parti politique le soutiennent ne sont pas prêts à cautionner un énième hold
A yau ne wa'adin shigar da korafi a gaban kotun tsarin mulkin kasa ke cika a cewar daraktan yakin neman zaben dan takarar RDR Canji Honorable Falki Basharu sun kammala hada komai don gabatar da hakokin su akan bukatar kotun ta soke sakamakon yankunan da irin waɗannan abubuwa na asha suka wakana
ko ina akai kurakurai muna da shaida yawan ƙuri'a wanda ya zama to an ka sata wa'anda ya zama to an ka girme da su don azuba wajen wato kandida na hanyar gwamnati ban mu yarda ba mu yarda ba wannan cutal da aka yi a runhunar zabe iri-iri ya zama to bisa gare shi ne za a ce muna ga wanda shi ne zai zama shugaban ƙasar Nijar wannan ba za mu yarda ba ba za mu amince ba
to sai dai a taso sanarwar jam'in kawancan coalition bazum da milvent masu goyon bayan dan takarar PNDS tarayya wanda hukumar zabe ta bayyana a matsayin wanda ya lashe zaben na 21 ga watan Fabrairu sun jaddada goyon bayan su a gare shi suna masu cewa ba su da wata tantama a game da nasarar ta bazum Muhammad saboda haka zuwa kotu ba zai daga musu hankali ba Yahuza Sadisu na daga cikin kakakin wannan kawance
kawancan jam'iyyu masu goyon bayan shugaba Muhammad Bazoum na jiran sakamakon karshe da zaben shugaban kasa zagaye na biyu cikin tsanaki da nutsuwa babu tababa babu kwankwanto ko tsarin mulki za ta tabbatar da Bazoum a matsayin shugaban kasa kawancan jam'iyyu masu goyon bayan shugaba Muhammad Bazoum na kira da babbar murya ga al'ummar kasa gaba daya mu kasance tsintsiya madorin ki daya
nan gaba a cikin watannin na Maris ne kotun tsarin mulkin kasa za ta bayar da sunan wanda zai gaji shugaba mai shirin barin gado Isu Muhammadu a tsakanin Bazoum Muhammad da Muhammad Usman Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gai da Sule Mumuni Barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga baba dauke da karin labarai
Meghan uwar gidan Prince Harry ta zargi iyalan masarautar Burtaniya da nuna damuwa akan irin baki da fatar dan su zai yi lamarin da ya kusan sa ta kashe kanta a wata hiran fayyace komai a gidan talabijin wanda ka iya girgiza masarautar Meghan mai shekaru 39 wanda mahaifiyarta bakar fata ce kan mahaifinta farin fata ta ce ta jahilci al'amarin kafin aka aurar da ita a masarautar a shekarar 2018 amma kuma ta kare tana tunanin kashe kanta da kuma yin illa ma kanta bayan da ta nemi taimako kuma bata samu ba Meghan ta faɗa cewa ɗanta Archie mai shekara guda a yanzu an ki bashi lakabin Yarima saboda damuwa da ake nunawa a masarautar game da irin duhu da fatarsa zai yi idan ta haife shi sai dai Meghan ta ki bayyana wanda ya nuna damuwar kamar yanda Harry ya yi wanda ya ce iyalansa sun kantsi musu taimakon kuɗi kana mahaifinsa Prince Charles ya bashe shi wani lokaci ma ya ki daukar wayarsa Fadar ta Buckingham bata bayar da wani martani nan da nan akan hirar wanda aka watsa ta da sanyin safiyar yau Litinin a Birtaniya. A ƙarshe yau Litinin ɗan sandan Italiya sun kama wani ɗan asalin Algeria a birnin Bari da ke kudancin ƙasar wanda ake masa zaton yana cikin ƙungiyar IS. Kano ya bada taimako ga harin shekarar 2015 da aka kai wa Paris da ya kashe mutum 130. Yan sanda sun gano ɗan Algeria mai shekaru 36 da cewa shi ne Atmani Tumani kuma an fi sanin shi da Tommy Maharaz.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Bayan da babban bankin Najeriya ya bada sanarwar bullo da sabon tsarin bada tukunci na naira 4 akan kowace dala guda ta Amurka da aka aika Najeriya ta banki don bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Hakan ya jawo martani daga masu hada-hadar kuɗaɗen waje. Kuma wakilinmu a Lagos Babangida Zubrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai ƴan Najeriya musamman ma dai masu mu'amala da kuɗin dala ta ƙasar Amurka na ci gaba da mai da martani game da wannan mataki da babban bankin Najeriya ta ce za ta fara ɗauka tun daga yau, inda ta ce za ta dinga bada tukuicin naira 4 akan kowace dala ɗaya na Amurka da aka aiko da ita daga ƙasashen ƙetare. Matakin wanda babban bankin Najeriya ta ce na wata biyu ne, wato kwanaki 60, zai zama tamkar gwaji ga ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya ke yi na taimakawa masu turo da kuɗi ta ƙasashen waje bin hanyoyin da suka dace maimakon na saƙo na hannu da hannu. Sabon tsarin na babban bankin Najeriya zai shafi masu turo da kuɗaɗe ne ta kamfanonin ƙasa da ƙasa da ke hada-hadar kuɗaɗen ƙasashen ƙetare da aka fi sani da IMO. Irin wannan kamfanoni dai sun haɗa da Moneygram da kuma Western Union. Alhaji Aminu Gwadabe shine shugaban ƙungiyar masu canji a Najeriya, kuma na tambaye shi ya suka ji da wannan mataki na babban bankin Najeriya. Sai ya ce
da daidai wannan tsare-tsaren da ta bankin tsakiya take yi game da karkashin Governor Central Bank Mr. Godwin Emefiele, ni a halin gaskiya ina ganin kokarin jajircewan shi da yake yi na game da tabbatar da cewa waɗannan kuɗaɗe da ake kira ma sabon bakin mai na Najeriya da ya tabbatar da ya shigo su. Idan ban manta ba, cikin wata biyu ya kawo tsare-tsaren da yake za a tabbatar da waɗannan kuɗaɗen suna shigowa saboda amfanin su. Haka ina ganin kokarin shi, kuma ina mai kira da ya ci gaba da duba duk hanyoyin da za a hanyoyin samun kuɗinmu. Na ɗaya kaga sai da gubataccen mai ne, sai da kayayyakin gona ne da kamannin su, da kuma masu kawo kuɗi wanda ake ce ma portfolio investors da kuma direct investors. Kansu sun kada sai ga wannan kuɗin da ƴan Najeriya da suke waje suke turowa, kuma bai kai su kaga ba abin da za a yi wasa ba ne. Kuma ina ganin shi yasa shi gona ya ga cewa lalle ya dace.
A wata sanarwa dai da babban bankin Najeriya ta fitar, ta bayyana cewa akalla da Amurka miliyan 30 ne ake aiko da su daga kasashen ƙetare a kowane mako, wanda ƴan uwa da abokan arzika ke aiko wa ƴan uwansu da ke zaune a Najeriya. A cewar babban gwamnan bankin Najeriya Godwin Emefiele, matakin ya biyo bayan irinsa ne da wasu kasashen duniya suke ɗauka, musamman ƙasar Pakistan da Bangladesh waɗanda ke da ɗimbin ƴan ƙasarsu da ke aiki a ƙasashen ƙetare, kuma suke samun irin wannan tukwaici a duk lokacin da suka aike da kuɗaɗe zuwa cikin gida. Kuɗaɗen da ƴan Najeriya ke aikowa ƴan uwansu dai za a iya cewa yanzu yana kankankar da kuɗaɗen da Najeriya ke samu ta kuɗaɗen shiga na man fetur. Babangida Zubrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gai da Babangida Zubrin. Duk ranar 8 ga watan Maris rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar mata ta duniya domin duba nasarori ko kuma ƙalubalen da matan ke fuskanta. Daga Maiduguri, wakilinmu Haruna Daude Biyu ya haɗo mana rahoto kan wannan babbar ranar.
A ran 8 ga watan Maris din kowace shekara, rana ce da matsar dinkin duniya ta ware a matsayin ranar mata na duniya, wanda akan duba irin nasarorin da mata suka samu ko kuma aka san haka da ma irin matsalolin da mata ke fuskanta. Taken wannan rana din yau shine shugabancin mata cikin wannan yanayi na annoban corona, wanda kuma ta kasance babban annoba da ta addabi duniya baki daya. Sai dai a iya cewa wannan ba shine babban matsalan da ke addaba matan da ke shi a arewa maso gabacin Najeriya ba, musamman ma jihar Borno da ke da dubban yan gudun hijira, yayin da wasu ke samun mafaka a gidaje yan uwa, wasu kuma na ci gaba da kasancewa a sansanin yan gudun hijira. Na zaizayaci ɗaya daga cikin sansanonin yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri don jin irin halin da mata ke ciki. Na kuma so marzanta da wata ta ce sunanta Maryam Bukar, kuma ta fito ne daga garin Bama, wanne zaka take da shekara 6 a wannan sansani ba tare da miji ba, kuma tana tare da ƴaƴanta guda 6 da tare da ita, wacce duk tsawon wannan shekaru ba san inda mijinta yake ba, kuma an bada nauyin waɗannan yara.
Alhamdulillah do biya kwa ba ruwa.
Ilayo na kuma santa da wasu mata da samu suna dinkin hula kamar yadda hina ta kasance da su.
Kina ga kina dinkin hula ko? Ya binci daga na kika zo da gona gari ko zo?
Kondiga.
To kondiga ko?
Eh.
Gudun hijira ne kawo ku nan?
Eh.
Shekara nawa yanzu kina nan?
Biyar.
Shekara biyar?
Eh.
Yanzu wannan hulan an kinnuka me zaki da shi?
Za mu sayar.
Eh, za ku sayar ku ci abinci?
Eh.
Oh, kina da yara gaban yara?
Akwai.
Hawa ba bagala.
Daga na kika zo?
Kumshi.
Gaskiya zo kuna naga kina dinkin hula. Nan cin yin shi kika zo mai dubai kika zo na wannan sassanin gudun hijira to ga cinan kuna kawar mela to wannan wulan kika dinka me zaki da shi yarwa kike yi kuma ku ci abinci da shi kina sa da yaran kina nan da mai gidanki
sai dai wannan rana na zuwa ne a daidai lokacin da mata da kananan yara ke ci gaba da fada cikin wani mawuyacin rayuwa musamman ma na rasa muhallan su hakan ya sanar tambaye kwamishinan harkokin mata na jihar Borno Hajji Azuwe Ragambo ko me gwamnatin take yi game da irin waɗannan mata
to alhamdulillah mu dai a fannin mu na mata ana koya musu sana'a a ƙauye din da birni domin su samu su kula da iyalansu makaranta kuma a yadda kuka sani makarantar mu ba biyan kuɗi ake ba domin mun kula wasu su ma suna hana yaran su zuwa makaranta domin ba su da naira 20 da naira 30 da za su yi a guzurin tara to da mai gida ya ga kai ce to a je a nemo irin waɗannan mata wanda in an tallafa musu yaran su za su amfana su samu suna zuwa makaranta
ana maganan batun matsalolin da yake fuskanta ma wannan jaha ya shafi karancin ilimi me kuke wajen ganin cewa mata sun samu ilimi na zamani da na addini
so in ka lura yanzu yawancin makarantun mu ko na sangaya ana hadawa da bu akwai wata makaranta ta Sayyida Hafsat kwanan baya mun je mun gani tana da dalibai mata 1470 yawancin kuma yaran da ke makarantan waɗanda suka rasa iyayensu musamman ƴan gudun hijira a cikin su wasu har sun tafi university
Hajji Azuwe Ragambo kenan kwamishinan ma'aikatan harkokin mata na jihar Borno Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Dauda Biyu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a duk lokacin da kuke so kamar kullun za ku izuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike
jama'a sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon za mu karkare shirin na nazartar halin da makarantu suke ciki a Najeriya tun bayan da mahukunta suka ba da umarnin komawa makarantu a baya dai kun ji halin da mafi akasarin makarantun suke ciki na rashin samar da wadatattun kayan kariya ga ɗalibai da malamai a makarantun don guje ma kamuwa da annobar coronavirus.
Wannan makaranta mun kirkiro club na COVID-19 da abin nan mun kai shi ne mun ka kirkiro committee mun ka ba ta chairman health master dinmu shi a chairman sannan mun ka bada mutum goma wanda za su rinka kula da wannan matsala duk abin da ya taso mu a shirye muke ko makaranta shirye take ta ga cewa ta dauki ta mataki cikin gaggawa yadda za a kai kuma alhamdulillahi wa'annan matakai da Allah ya sa muka dauka insha Allah babu wani matsala da yawa game da COVID-19 insha Allah. Gwamnatin tarayya ta sama doka hannu cewa wa'annan ka'idoji ko kuma dokoki da an kasa na first mask na wanke hannu na distancing cewa wanda dubbe shi ba za a hukunta shi a ci shi tara ko kuma a kai shi gidan yari. To ina kira ga jama'a don Allah mu ba gwamnati jiha da na tarayya goyon baya don su suna yi ne saboda kare lahiyar mu. Babu gwamnati za su a ci tara su mutum guda. To kuma su sakaci ne gare su idan har ba su dauki wannan mataki ba, don haka kar a ce ai menene kaza kaza, a'a ai kokari a bada goyon baya don mu tsira da rayuwarmu. Kuma a shari'ance ma ko da Kirista kake ko Musulmi, shari'a ta ce ka dauki matakin da zaka kare kanka ga dukkan cuta ko kuma faɗa wani hadari ko matsala na rashin lafiya. Saboda haka ne shugabanni sun kira don su ga cewa sun kare lafiyarmu kuma Allah ya kare mu. Don Allah mutane mu yi kokari mu ba su goyon baya a tahi a tsare a bi doka a zauna lafiya.
Domin akwai wuri na musamman inda aka yi waɗannan masu cutar. Sunana Zakariya Basiru daga Abdullahi Fodio Day Secondary School Birnin Kebbi. Na ji a cikin rediyo an yi bayani cewa shugaban ƙasa ya samu doka hannu cewa duk wanda bai sa face mask a hanka gan mai doka za ta ci shi tara ko kuma ya yi wata shida gidan yari. Makarantar mu ta ɗu matakai da yawa wanda ya zan can dori aji za ka iya samun mutum 40-50, amma yanzu ga aji guda ba a wuce aji mutum 15. Sannan akwai botikai da an ga aji wuce na akwai sanitizers ko kuma botikai na running water wanda an ga aji wanda ya zan ko shi ɗalibi zai zo shi wanke hannu ne kamin akai akai. Sannan kuma nan mu wajen assembly ma ana ƙara muna bayani cewa a zo da face mask, duk wanda bai zo da face mask ma har punishment ɗin shi ake yi. Haka zalika ma akwai social distance wanda ko wajen assembly ma haka cikin aji ma ana ba sai malamai na horon mu kwarai sosai da sosai akan gaskiya kula daga wannan cutar ta COVID-19.
Duk waɗannan matakai za su yi kyakkyawan nasara ne idan hukumomin makarantun sun samar da ruwa ko man tsaftace hannu. Babban mataki ga ɗalibai da sauran jama'a shine kula da tsafta da dagewa wajen kaucewa shiga hargitsi ko turmutsutsun jama'a. Hakanan da garzayawa ɗakin bincike ko sanar da jami'an lafiya in an ji alamun ciwon annoba.
A daidai lokacin da ake kukan rashin kayan kariya daga kamuwa da ita wannan annobar, wasu al'umma kuwa suna miƙa ƙoƙon bararsu ne ga mahukunta da su agaza musu don samar musu da kayayyaki da za su more ilimin zamani. Nasuru Gareka.
Ginshikin ilimi na daga tushe ne, inda ake cusa darajar ilimin a zuciyar ƙananan yara. Kullum mukan ce yara manyan gobe ne, don shirya rayuwar tarbiyyar yaran su zama shugabannin gobe na gari sai mun inganta ilimin makarantun firamare. Hakan zai yi nasara ta hanyar gina ingantattun azuzuwa da samar da hazikan malamai da ke samun albashi mai kyau da kuma kayan karatu. Nan makarantar firamare ce ta garin tashan Maidawa da ke yankin karamar hukumar Bauchi a jihar Bauchi arewa maso gabashin Najeriya. Sannan ina dawowa Abuja daga Gombe sai na tsunduma wani ɗan kwazazzabo a kan titin da aka murje don shimfiɗa sabo da hakan ya haddasa tsagewar kariyar injin motata ta ƙasa. Nan take bakin mai ya yoye da aka tafiya ta dakata. Ina nazarin mafita sai na hango yara inuwar wata rumfar ciyawa suna karatu kimanin mita 50 daga babban titin. Nan take na yanke shawarar ziyartar su. Ina isa na tarar makaranta ce mai aji uku a gwame guri ɗaya, wato aji ɗaya da aji biyu da aji uku na firamare ƙarƙashin malami ɗaya da ɗan sa kai mai taimakawa shi ma ɗaya. Malamin mai suna Muhammadu Sani ya shaida min cewa an kafa makarantar shekaru kaɗan da suka wuce don ba wa yaran ƙauyen tashin Maidawa damar samun ilimin zamani.
Makarantar da aka baka 2018.
A lokacin damuna in hadari ya ɗauro, yara kan ruga gida inda malam Muhammadu Sani kan fake a wani masallaci da ke kusa. Malamin ya nuna ƙwarin gwiwa cewa gwamnan jihar Bauchi na yanzu Bala Abdulkadir Muhammad zai kawo wa makarantar ɗauki.
Ta gwamnatin da ta gammanta da mu, to amma yanzu bisa ga ayyukan Allah tun da muka samu sabon gwamna sai ya kasance ya turo ake so biyu. A kullum kuma muna tsammanin cewa za a zo a gina makarantar, wanda shi wannan gwamna ba gwamna ne mai wasa ba. Mun lokacin da ya ga mutane a cikin wannan hali zai zo ya taimaka musu.
Shi ma mai mukamin sarautar gargajiya a ƙauyen Galadiman tashan Maidawa ya iso bigiren inda ya buƙaci agajin gaggawa daga gwamnatin wajen gina makarantar a bigiren da tuni masu auna fili daga gwamnati suka gwada, wanda mai garin ya tanadar don gina makarantar.
Idan dai muka samu wannan ilimi din ya zauna a garin namu, to ilimi damu shine ci gaban komai da kafin rayuwa, kuma muna roƙonta su ta yi mana.
Yaran na cike da ƙwazo da fatan za su girma su zama malamai, likitoci, injiniyoyi da sauransu. Shi ma malamin sa kai Nura Haruna, wanda dan ƙauyen ne, ya nuna fatar alheri cewa wata rana dai za a ga ginanniyar makaranta a ƙauyen nasu. Mai zai yana da yardar Allah wata rana mu taru a garin tashan Maidawa don taron kaddamar da sabuwar makaranta don amfanin waɗannan hazikan yara.
Ashir Musharam Muhammad, muna so ya gina mana makaranta da aji ɗaya da aji biyu da aji uku har firamare har sakandare. Malamin makaranta
daga garin tashan Maidawa a ƙaramar hukumar Bauchi, ni Nasiru Adamu Hikaya na ɗauko rahoton.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokin aikin namu Nasiru Adamu Hikaya da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin, da kuma wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gratian, nine naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi.
To a gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email.
Sakon farko ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Nabi Rijau, yace VOA Hausa, hana yin mukabala tsakanin malaman jihar Kano da Abdul-Jabbar da kotun jihar ta Kano ta yi yayi daidai, domin wallahi babu abin da wannan mukabala za ta haifar in ba fitina ba. Sakon na gaba ya fito ne daga Malam Husaini Dangote Karasuwa jihar Yobe Najeriya, yace salam VOA Hausa, maganar gaskiya mu talakawan Najeriya ba matsalar allurar rigakafin cutar COVID-19 ce a gaban mu ba, kamar yadda muka ga gwamnati ta mayar da hankali a kai. Ya kamata ta yi ta mayar da hankali wajen inganta harkokin tsaro da nema wa 'yan uwana matasa ayyukan dogaro da kai. Muddin hakan ya faru, to sai komai ya zama tarihi a ƙasar nan. Sako na gaba ya fito daga Baba Gana Alhaji Nunciyawa Cakal, yace assalamu alaikum muryar Amurka, albarkacin wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin mata. Zan yi amfani da wannan dama domin na yi kira ga hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da manyan kasashe masu ƙarfin faɗa a ji a duniya da su yi ƙoƙarin kawo ƙarshen tsangwama da cin zarafi da ake yi wa iyaye mata a sassa daban-daban na duniya. Sakon haɗin gwiwa daga Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi jihar Filato, tare da Sani Mai Manja kasuwar Barikin Ladi jihar Filato a Najeriya. Sakonmu na ƙarshe na cewa assalamu alaikum sashi Hausa da muryar Amurka, da fatan kuna lafiya, Allah ya sa hakan amin. Da Allah ku bani dama yau don na yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya, lokaci yayi, ya kamata a kawo ƙarshen wannan matsalar rashin tsaro da ke addabar ƙasar, musamman yankin arewacin Najeriya, da kullum sai an sace ko an kashe mutane a karkara, domin idan har gwamnonin jihohin yankin kudu maso yamma za su ɗauki matakin har a bisa ana neman sasantawa da su saboda koran Fulani da ke zaune a yankin, to ita ma arewa ta nemo mafita akan abin da ake yi wa al'ummarta. Sako daga Usman Manika Mai Ruwa Road Funtuwa.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
To sarfilu a ƙarshe, a yau Litinin Birtaniya ta buɗe dukkan makarantunta. Buɗe makarantun na zuwa ne yayin da ƙasar ke ganin mace-mace sanadiyar coronavirus mafi sauki tun cikin watan Oktoba. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi kashedi ga ƙasashe mambobinta da kar su sayi rigakafin COVID-19 daga ƙasar Rasha, tunda yake ƙungiyar ta EU ba ta kammala nazari akan kamfanin haraɗa magani na Sputnik ba. Duk da wannan kashedin, ƙasashe da dama ne suka yi yunƙurin sayen rigakafin.
Masu sauraro, anan muke ta karshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirin manda dare da misalin karfe 9:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya gidda shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ke gabatar da shirin da kuma Julie Lazarusion wadda ta bada umarni ga injiniyan mu na yau. Ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa mu dakatar shirin yau da gobe. Shirin matasa.